Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 29 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Nan da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma su na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakubu makiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kadin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil adam baki daya. Prime Minister Britannia Theresa May ta yaba da martani mai karfi da Amurka ta dauka na koran jami'an diplomasiyar Rasha su 16. Daya daga cikin manyan shugabannin kungiyar Al-Qaeda na cikin yan ta'addu da aka kashe a wani harin haɗin gwiwa tsakanin sojojin Amurka da na Libya.
Kanun labarin kenan. Bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an samu bullar cutar sankarau a wasu sassan jihar Kano, kuma tuni ta kashe mutane 11. Kowane irin matakai ne hukumomi ke dauka.
Wasu daga cikin matakan da muka dauka shine fitar da tsari wanda zai rinka bibiyar mutane ana bincikar su domin gano wanda suke da alamu na wannan cuta a cikin al'umma.
Jami'an adawan kasar ne suka yi wata gagarumin zanga-zanga na kin jinin yarjejeniyar ba Amurka daman kafa sansanin soja a Ghana.
Abubuwan da suke yi nan duka gaba daya suna yi ne domin su ja hankalin mutane akan ayyukan kirki su da wannan gwamnati mai tausayin talaka yake yi wa kasar nan.
Wata kotun magistrate ta jihar Gombe kuma ta daure wani malamin makarantar allo da ya daure almajirinsa har hannayensa suka rufe bisa zarginsa da sata wayar salula. Grace Alheri Abdu kuma na tafe da shirin ta da domin iyali, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Masu haure, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil adam baki daya ta wajen daukar matakin wargaza shirin makaman nukiliyan kasarsa a mashigin Koriya baki daya. Trump ya yi wannan magana ce a shafinsa na Twitter jiya Laraba. Ya ce duk da yake dai yana nan kan shirinsa na ganawa da Kim, duk da haka ya jaddada cewa akwai bukatar ci gaba da matsin lamba ta fuskar aiki da takunkumin karya tattalin arziki a halin da ake ciki yanzu. Sai dai a wuri daya China ta ce a lokacin wata ziyara da Kim ya kai mata asirce ya ba tabbacin cewa zai jingine wannan batu na makamin nukiliya kana ya tattauna da Amurka da ma makwabciyarsa Koriya ta Kudu. Trump ya ce zai ya aiko masa sakon cewa ba shakka sun gana da Kim kuma komai ya tafi daidai. Don haka shugaban na kasar Koriya ta Arewa yana fatan ganawa da shugaban na Amurka Donald Trump. A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya kori ministan kula da jin daɗin tsoffin soja David Sulkin ya mai gurbinsa da Admiral Ron Jackson. Prime Minister Britannia Theresa May ta yaba da martani mai ƙarfi da Amurka ta ɗauka na koran jami'an diplomasiyar Rasha su 60 bayan da aka aza laifin cewa hukumomin ƙasar da ke Moscow su ne ke da alhakin kai hari da sinadari masu guba akan tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ke zaune a Birtaniya. Sanarwar da ta fito daga fadar gwamnatin kasar ta Birtaniya da ake kira Downing Street ta ce May ta yi magana da shugaba Trump ta wayan tarho, tana shaida masa cewa Birtaniya ta ji daɗi na matakin da Amurka ta ɗauka. Yanzu haka ƙasashe sama da 20 ne suka bi sahun Amurka na koran jami'an diplomasiyar kasar ta Rasha a ƙasashensu. Sai dai Rasha ta yi ƙima da gaskiya ta ƙaryata wannan zargi, amma kuma duk da haka sai da ministan harkokin wajen kasar ta Rasha Sergey Lavrov ya ce ba tantama Rasha za ta mayar da martani nan da sati guda kan wannan mataki da Amurka ta jagoranta. Daya daga cikin manyan shugabannin kungiyar Al-Qaeda na cikin yan ta'adda biyu da aka kashe a wani harin haɗin gwiwa tsakanin sojojin Amurka da Libya a ranar Asabar wanda ya faru kudu maso yammacin kasar ta Libya. Ba da jimawa ba, sojojin na Amurka sun tabbatar da kai wannan harin a kusa da garin Ubari, amma sun ce yan ta'adda biyu kawai aka kashe. Rundunar mayakan Amurka mai kula da shiyar Afirka ta tabbatar a jiya Laraba cewa ba shakka an kai harin wanda shine irinsa na farko da aka auna kungiyar Al-Qaeda a kasar Libya. inda aka kashe Musa Abu Dawud wanda shine yake horas da bangaren yan kungiyar ta Al-Qaeda dake yankin arewacin Afrika da ake kira Maghrib. Commander na Afrika na Amurka dake Afrika ya ce Dawud din shine ke samar da makamai da kudi ga kungiyoyin dake yankin na Maghrib, wanda hakan ya sa kungiyar ke wa Amurka barazana da wasu muradun yammacin duniya a yankin barazana. A jiya dai wata kungiya mai alaka da Al-Qaeda ta tabbatar da mutuwar Dawud a harin da sojojin na Amurka suka kai, kamar yadda kafar tattara bayanan sirri da ake kira SET a takaice wace take mai da hankali kan barazan da kungiyoyin yan ta'adda suke yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun yi amfani da harsashi na kwarai domin tarwatsa duk wani gangamin da aka shirya yi gobe Juma'a a zirin Gaza, kamar yadda wani babban hafsan sojan Isra'ila ya faɗa. Isra'ila ta girke gwanayen harbi fiye da 100 akan iyakar zirin Gaza, kuma an baiwa sojojin izinin su buɗe wuta akan masu zanga-zanga muddin akwai barazana akan harkan tsaron Isra'ila, wani babban hafsan mayakan Isra'ila ya faɗa wata jaridar kasar jiya Laraba. Masu shirya wannan gangamin suka ce suna sa ran dubban jama'a ne za su amsa kiransu, ciki ko har da daukacin iyalan wasu mutane da za su bayyana a wasu sansanoni biyar da ke kan bakin iyaka a gobe Juma'a. Gangamin wanda zai dauki tsawon sati 6 an shirya shi ne da zumar neman a kyale yan gudun hijiran Falestinawa su koma mahallansu na asali wanda yanzu yake Isra'ila. A halin da ake ciki kuma masana suna bayyana fargabansu na karshenta za a yi a karan batta tsakanin Isra'ila da Iran, kasashe mafi ƙarfin soja a gabas ta tsakiya, wadda idan ba a yi hankali ba rikicin zai jefa Amurka cikin wani rikici. Yau Alhamis ne ake sa ran matashiyar nan da ta samu lambar yabo ta Nobel, wato Malala Yusuf, yar ƙasar Pakistan, ta koma ƙasar a karan farko tun bayan wani ƙungiyar Taliban da ya halbe ta a kai shekaru 6 da suka wuce saboda kawai tana yi kura a sa yara mata makaranta. Wannan yariyar dai ta yi suna kasashen duniya domin ƙoƙarinta na fafutuka, amma a Pakistan ra'ayoyi sun bambanta a cikin ƙasar game da ita. A ɓangaren masu ra'ayin mazan jiya suna mata kallon yar farautar kasashen yammacin Turai mai niyyar kunyatar da ƙasarta. A cikin ziyarar na kwanaki 4 ana sa ran Malala za ta gana da Prime Minister kasar Sahel Karkan Abasi, sai dai sauran abubuwan da za ta yi ba a bayyana su ba domin dalilai na tsaro, in ji wani jami'in gwamnatin kasar. Malala yar shekaru 20 da haihuwa tana tare da iyayenta waɗanda su ne suke mata rakiya. Ta sauka filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Islamabad da aka lakawa sunan tsohuwar Prime Minister mai rasuwa Benaz Bhutto, kuma an tsaurar matakan tsaro a lokacin da ta sauka a wannan filin jirgin saman.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu mutane 11 ne suka mutu a ƙauyen Dungurawa dake karamin hukumar dawakin tofa a jihar Kano bayan bullar cutar sankarau. Adadin da ake ganin zai iya karuwa nan gaba. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Kano Dr. Kabiru Getso ya tabbatar da hakan a cikin rahoto da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana.
Da aka gwada sai binciken ya nuna cewa waɗannan mutane sun kamu da cutar sankarau. Sankarau din ma wadda take kashin A da yake tana da kashi-kashi. Saboda haka waɗannan mutane guda 6 wanda muka gano suna da waɗannan alamomin wannan cuta suna asibiti suna samun kulawa da ta kamata. Ina so yin amfani da wannan dama in sanar da mu ko kuma ƙara faɗakar da mu cewa ita wannan cuta ta sankarau cuta ce da take yaduwa tsakanin ɗan adam da tsakanin mutum zuwa ga mutum. Alamomin na wannan cuta su ne zazzaɓi mai zafi, ciwon kai mai tsanani, tashin zuciya, amai da sankarewar wuya.
Ya zaka dai wasu majiyoyi yana cewa adadin waɗanda suka mutu ka iya wuce 11, la'akari da cewa akwai waɗanda annobar ta ritsa da su ba tare da gwamnati ta san da su ba. amma kwamishinan lafiyar na Kano ya ce yanzu haka sun fara daukar matakai game da wannan annoba.
Wasu daga cikin matakan da muka dauka shine fitar da tsari wanda zai rinka bibiyar mutane ana bincikar su domin gano wanda suke da alamu na wannan cuta a cikin al'umma. Sannan kuma an samar da wato wani team wanda muke kira rapid response team wanda yake shiga domin wato duk inda aka samu zargi na kamuwa da wannan cuta wanda su suke zuwa domin su tabbatar cewa an yi binciken da ya kamata an gano me yake faruwa. Haka kuma gwamnatin jihar Kano ta sai magunguna ta kai asibitoci da suke guraren da aka samu bullar wannan cuta. Haka kuma muna kokari na ganin cewa sauran asibitocin mu an kai waɗannan magunguna domin shirin ko ta kwana idan aka samu irin waɗannan masu wannan cuta Allah ya kiyaye akwai magunguna da za a yi amfani da su. Haka mun ɗau matakai na faɗakar da mutane na wayar musu da kai.
Wannan cuta ta sankarau dai ta kashe kimanin mutane 100 cikin ƙasa da watanni 2 a jihohin Jigawa da Katsina masu makwabtaka da jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A jihar Gombe kuma wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aika mana da rahoto akan wani malamin makaranta Allo da kotun magistrate ta Gombe ta daure shi bisa zargin daure almajirinsa da yace ya saci wayar tarho daga makwabta har hannayen yaron suka rube. DSP Mary Obed ita ce kakake yan sandan jihar Gombe kuma ta tabbatar da hakan a cikin wannan rahoto.
To an alejin yaron cewa ya dauki handset ne waya a makwabta, to shi kuma da yazo sai ya daure hannun yaron da igiya, sai hannun ya developing complications, sai aka kai yaron asibiti. Yanzu haka yanda nake maka magana an yanke.
Ku yan sanda kun ga handset din?
Ana kan bincike har yanzu.
To me yasa ya dau wannan hukunci ne?
Shi ya dauka horar da yaron ne.
To me ake ciki da shi wannan malami da ya wannan hukunci ya kai ga yaron ya rasa hannayensa biyu?
Za ka yake kotu.
Amma ku kuna ganin wannan hukunci da ya dauka ya yi daidai?
Gaskiya bai daidai ba, hukuncin ya yi yawa. Fatan mu kar wannan ya kai ya zama to sanadiyar mutuwan yaro. Allah ya sa ya tsaya a haka. Jama'a kuma sai su yi koyi da wannan.
A dai gefen kuma shugaban haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na jihar Gombe ya shaida mini irin halin da suka sami yaron a lokacin da suka kai ziyara a asibitin da ake kulawa da almajirin.
To sunana Muhammad Ali Wayes. To yaro ne mai suna Zubairu, almajiri ne mai shekara 13. Ana tuhumar sa da wayar saci waya, to sai malamin sa yasa aka daure shi, daure kuma ya yi muni, ya wuce hankalin bil'adama. Har yayin da hannu ya ruɓe, ya ɓoye yaro mai makon fito da yaro a kai shi asibiti, suka ɓoye yaro suna ta masa maganin gargajiya har hannu ya ruɓe. Ko kuma da muka samu labari da mutane social alert da 'yan sanda da aka yi hope aka ce aka ceto yaro aka kai shi asibiti. Yayin da muka ziyarci yaro nan lokacin da an yanke masa hannun nan, yaro sai da ya ci a face masa majina. Mu a wajen duka kowa sai da ya yi hawaye. Da mu da 'yan sanda mun haɗa kai. Muna so mu tabbatar amma yaro nan an masa adalci, kuma malamin nan an hukunta shi saboda wasu malaman masu irin wa'innan ayyuka din su ma su gani ya zama musu ishara.
Shi ma dai gwamnan Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya kai ziyara asibitin domin ganin yadda almajirin ke ciki, inda ya yi alkawarin biyan kuɗin ayyukan kulawa da almajirin. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. A ƙasar Ghana kuma wata ƙungiyar ƙawancin zaman lafiya ta 'yan adawa ce ta shirya zanga-zangar ƙin jinin yarjejeniyar da ke ba Amurka daman kafa sansanin soja a Ghana bayan majalisar dokokin ƙasar ta tabbatar da wannan yarjejeniya. Wakilinmu Ridwan Abbas ya ce masu zanga-zangar da suka hada da kusoshin babban jam'iyyar adawa ta NDC sun rika kwalaye da ke dauke da rubutu kamar
Gwamnatin Nana Ado, gwamnatin dangi da abokan dangi. Me yasa ka yaudari Ghana dan kuɗi Nana Ado? Makomar kasar mu ya dame mu shugaban kasa. Nana Ado azalimi. Ana sayar mana da ƴancin mu. Gwamnatin 419. A kirkiro mana aiki ba sa sanin soja ba. A cikin jawabin sa babban mazatakaddan jam'iyyar NDC, Asedu Inkite, yace a jiya ƴan sanda sun kama mataimakin sa an yi duhu. Don su bata wannan shiri na zanga zanga. Amma yace ƙarya suya sha ƙarya.
I want to beg all of you.
Tiki tiki tiki.
Na roƙon dukkan ku sani a yayin gwagwar maiya wasu zurata kan zube akan hanya a tattake su har sai an tabbatar da an yi nasara a komo a kidan yasu. Haka ya faru da an yi duhu. An kama shi jiya. Amma hakan bai hana mu yin zanga zangan ba. In mun yi nasara to wahalar sa biji a banza ba. Nayi kicibe su da Honorable Halidu Haruna na NDC.
Mai cikin wannan yarjejeniyar da suka yi da Young America. Muna da damuwa kai shine cewa bai dace ba a ce wani zai fito a garin sa ya zo cikin kasar mu. Sai ya zama cewa dokokin kasar mu ba zai yi aiki da shi ba.
Sai kuma Nuruddin Muhammad na mazaban Domi Kwabenya cewa yayi Nana Ado ya sake lali.
Abinda muke yau ne muna so mu tuna mu president ga mai kai hankurin lalle kana son gana mu kana son mutanen ka yanda ka fadi suka fito suka vote ma ka make sure kaman wannan ganna baka fa baka sign in bai sign ba mu koma inda yake an ya koma da shi America a renegotiate.
Wakilin Ridwana Abbas ya tuntubi Alhaji Musa Abubakar mai lakabi sai kai jami'in sadarwa a jam'iyyar MPP mai mulki inda ya bayyana matsayin gwamnati akan wannan zanga-zangan da aka gudanar.
To kaga mu dai gwamnati ana bin doka ne abinda dokan kasa ta gindaya ko ta tsara ta shirya shi da shi ake aiki. Da haka majalisa su riga sun tabbatar da abin a ci gaba da yanda aka faro har aka kai wannan bangare. Majalisa sun riga sun sa hannu. Abinda muke kokari mu faɗa musu kasan nan na mu duka ce kuma muna kokarin a yi gyara ne kasan nan ta samu ta zauna lafiya. Abubuwan da suke yin nan duka gaba daya suna yi ne domin su ja hankalin mutane akan ayyukan kirki su da wannan gwamnati mai tausayin talaka yake yi wa kasan nan. Amma mu gwamnati duk abin da za su yi da girma shugaban kasa ya maida hankali akan ainihin ayyukan kirki da ya samu gaba yake son ya yi wa ainihin mutan kasa musamman talakan kasan nan.
Babban mazatakaddan jam'iyyar NDC Asedu Inkite ya bayyana cewar wannan zanga-zanga da aka soma ba za a daina ba har sai an tabbatar da yin nasara. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirinmu na gaba, amma kafin nan kada ku manta kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 1 ne da minti 18 na dare.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka to ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Naji farin ciki kuma nayi murna da naji cewa ana dawo yara. Amma daga baya kuma sai nazo naji cewa ya ta baka ciki sai nayi bakin ciki sosai. Wanda har maman mata su ma an kai ta har asibiti don da an je ai mata magunguna kamin ta samu sauki. Tun dawowar waɗannan 'yan mata dai a cikin hukuma ko gwamnatin Yobe ko na Taraya ko hukumar 'yan sanda ko hukumar sojoji ba wanda ya tuntube ni ya yi min magana sai dai abokanan arziki da 'yan uwa.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram tana ci gaba da riƙe Liya Sharibu, ɗalibar makarantar sakandaren Dabci guda ɗaya tilo da ƙungiyar ta koma da ita sabili da taƙin musulunta, bayan dawo da sauran 'yan matan da suka rage da rai da ta sace ranar 19 ga watan Fabrairu, ta kuma dawo da su ranar da suka cika kwanaki 30 a hannunta. Wannan na faruwa ne ana sauran kwanaki 16 a cika shekaru 4 da sace 'yan matan sakandaren Tibok, waɗanda har yanzu ƙungiyar ke riƙe da 112 da babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Na zanta da mahaifin Liya, Nathan Sharibu, wanda yace har izuwa lokacin da muka hira da shi babu wata hukuma da ta tuntube shi dangane da batun ƴarsa da aka ki saki. Ya kuma fara da yadda ya ji bayan samun labarin dawo da ƴan matan.
Naji farin ciki kuma nayi murna da naji cewa ana dawo yara. Amma daga baya kuma sai nazo naji cewa ya ta baka ciki sai nayi bakin ciki sosai. Wanda har maman mata su ma an kai ta har asibiti. Sannan an ji ai mata magunguna kamin ta samu sauki.
To tunda aka dawo da ƴan matan nan hukumomi sun tuntube ku ko dai gwamnatin jihar Yobe ko kuma jami'an tsaro ko kuma gwamnatin tarayya akwai wanda ya tuntube ku dangane da wannan lamari bayan dawo da sauran ƴan matan?
Babu. Tun dawowar waɗannan ƴan mata dai a cikin hukuma ko gwamnatin Yobe ko na tarayya ko hukuma ƴan sanda ko hukuman sojoji ba wanda ya tuntube ni ya yi min magana sai dai abokan arziki da ƴan uwa.
To akwai
raɗin
to akwai labarin da kwanaki biyu da suka wuce ake yayatawa cewa an ce an ceto ƴar kan nan ana kan hanyar kai ta Abuja ko kuma wurin hukumomi. Ina gaskiyan wannan lamari? Ina wannan labari ya samu asali?
Ni ban ji ba, sai dai abokan arziki suna ta kira na a waya suna taya ni murna cewa sun ji an sako ta, amma ni dai ban ganta ba kuma ni ba wani takamaiman labarin da na ji game da an sake ta.
Shugaban ƙasa lokacin da ya karbi sauran ƴan matan da aka dawo da su din nan ya yi alƙawarin cewa ƴar kan nan ma za a iyaka ƙoƙari a ga cewa an dawo da ita da sauran dukan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke riƙe da su, amma duk da haka babu hukuma ba wanda ya tuntube ka dangane da wannan lamari.
Babu, amma dai na kawai dai na ji maganar shugaban ƙasa dai game da alƙawalin da ya yi a kan cewa zai iya ƙoƙarinsa ya dawo min da ƴata da sauran ƴan matan da aka ɗiba.
To ƙadara shugaban ƙasa ko kuma hukumomi suna sauraron ka. A ce ko a ce gwamnatin jihar Yobe ko rundunar tsaro wani sako kake da shi domin su?
Har yanzu dai ina kira da babban murya a ma shugaban gwamnatin tarayya da na jiha da na tsaro gabaki daya su gaggauta su taimaka su kawo mini yarinya nan a cikin koshin lafiya.
Ya za ka bayyana ƴar Kaliya?
Ya Kaliya yarinya ce karama mai kwazo a makaranta mai yayya da ladabi a cikin zamantakewaya da jama'a duka.
Shekarunta nawa?
Shekarunta 15.
Tana aji nawa ne kuma menene burinta na rayuwa?
Tana SS1 kuma Liya ta yi mun alkawali cewa in zan iya dama cewa sai ta kai matsayin medical doctor a rayuwanta.
To akwai waɗanda suke bayyana cewa misali waɗanda suka fuskanci tashe-tashen hankali irin haka ko kuma aka kai hare-hare a makarantarsu da suke cewa da su da iyayensu waɗansu suna bayyana cewa in dai makaranta ce sun yafe popo ba za su sake komawa makaranta ba. Ina matsayinka kai game da harkar ilimi da Allah zai sa ita ma a samu sakota ta dawo?
Ni matsalan ilimi har yanzu in Allah ya kawo Liya za ta koma makaranta. Don akwai kaninta ma yanzu a haka ma yana makarantan ai.
To ya za ka bayyana rayuwa yanzu haka a inda kuke kasancewa kun fuskanci wannan lamarin?
Rayuwa a dabci yanzu komai na tafiya daidai. Rayuwa komai na tafiya daidai ba wani damuwa. Kowa sai addu'a ake yi ma yata Allah ya Ubangiji ya kawo ta lafiya.
Kafin kawo wannan harin ya rayuwa take a dabci?
Kamun faruwar wannan al'amari a dabci dai muna zaman lafiya ba mu taɓa yin tsammani ma waɗannan mutane za su shigo dabci ba.
Nelson Sharibu mahaifin Liya ɗaliba ɗaya tilo da ƙungiyar Boko Haram ta ƙi saki daga cikin ƴan matan sakandaren dabci. A cikin hiranmu da shi yayin ziyararsa ofishinmu, lauya mai zaman kansa Yakubu Sale Bawa ya bayyana takaicin gaza kama mayakan.
Ya zama mana abin mamaki kwarai domin bisa ga yanda al'amura suke tafiya akwai tambayoyi da dama da mutum zai iya tambaya. Na farko maganar su ma'aikatan tsaro ko kuma sojoji, ta yaya aka dawo da su ba tare da su sojojin nan ma sun san yanda aka yi hakan ta faru ba? Na ɗaya kenan. Na biyu, lokacin da aka dawo da su duk da su sojoji suna magana cewa ko cikin dare ne tsakar dare aka dawo da su, amma akwai mutane da yawa da suke da tabbacin cewa sun ga sanda aka dawo da su kuma a sarari aka ga shigowarsu, iyaye suka zo suka yi murna suka karbi ƴaƴan su. Abin da ya zama abin damuwa da kuma duk wani wanda yake duba al'amura yanda suke tafiya a Najeriya shine maganar furucin da suka yi su kansu ƴan Boko Haram da suke magana cewa sun ba su hakurin cewa ba su san cewa ga addinin da suke ba. Ita wannan yarinya ɗaya da ta rage sun iya gane cewa ta kina ta addinin, ta canza addinin ta dalilin da ya saba dawa da ita ba. Abin damuwa duka a Najeriya shine kullun nakan yi tsokaci akan wannan kuma zan ci gaba da yi. Idan har bamu riga mun zama kasar da zamu iya duba maganar addini ya zama wani abu ne daban na mutum yana da iko kundin tsarin mulki ya bashi dama ya yi addinin da yake so kuma ba tare da an tsawala ko an takura shi ba amma ba tare da tsangwama ba kuma ba mu iya ganin juna a matsayin ƴan uwa bane a ƙasar mu Najeriya sai dai mu kawo bambancin addini ko ko mu kawo maganar kabilanci to akwai matsala a ƙasar nan ba mu san inda zamu je ba.
To wannan yarinya da ta rage a hannun kungiyar ya kake ganin gwamnati za ta iya ceto ta?
To gaskiyar shine abin da ya kamata gwamnati ta yi shine dole ne ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki na ganin cewa mutanen tunda akwai waɗanda suke magana da su tare da fahimta ana cewa za a biya diya ko za a yi wani abin da ya suke ganin zai zama da taimako a samu an saki yaran nan sun dawo ga iyayensu. Amma bisa ga bayanin da ake yi su sun nuna cewa ƴan Boko Haram cewa ba abin da aka ba su sune suka yi wannan dauki matakin su dawo da su. To amma wannan yarinyar abin da nake so mu duba kuma nake roƙon gwamnati ta duba kuma ta yi shine kamata yi ta tashi haikan a yi ma mutanen nan magana in na roƙo a roƙe su abin da ya kamata a yi a tabbatar da cewa an yi saboda ita ma ƴar Adam ce ita ma mutum ce tana da girma da sutura da Allah ya mata matsayin ta yarinya wadda ta je neman ilimi ne wannan abu ya abku da ita ko ya faru da ita. Don haka roƙon da muke ma gwamnati kuma ta duba shine matakin da ya kamata a dauka a dauka. Ai akwai waɗanda muka riga muka sani a lokacin baya da waɗansu ma bisa ko da yake gwamnati bata cika so ta nuna haka ba amma sun yi akwai waɗansu waɗanda aka yi abin da ya dace na ganin cewa an samu sauki a lokacin da ya gabata ko lokacin baya. Don haka wannan ba zai zama da damuwa ba ko kuma ya zamanto da cewa an saba doka idan aka ɗauki matakin da ya dace na su ainihin shugabanninmu su ɗauki matakin ganin cewa a ga cewa yarinyar nan an dawo da ita kuma su kansu iyalinta ko kuma iyayenta sun ji daɗin yin haka kamar yadda aka yi da sauran matan ƴan matan.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri.
Kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
A Kenya, hukumomin kasar na ci gaba da tsarewan dan hamayya Miguna Miguna a tashar jirgin sama na kasar sun hana shi shiga kasar duk da umarnin da wata babban kotun kasar ta baya cewa ya bayyana gaban tajiyar Laraba. Wannan mataki da gwamnati dauka ya sa ayar tambaya kan sulhu da manyan 'yan siyasar kasar suke ayyanawa a farkon watan nan. A cikin watan Janairu ne dai gwamnatin Kenya ta kama shi bayan ya halarci bikin rantsar da shugaban yan hamayya Raila Odinga a zaman shugaban kasa na jama'a wanda kusan barkwanci ne kamar yadda masu sharhi suka ce. A watan Janairu ne dai gwamnatin ta tasa kiyarsa zuwa kasar Canada inda yake can kasa. A ranar Litinin ne yayi kokarin ya koma Kenya gwamnati ta ce ta ki bari ya shiga da kasar da passport na Canada. Gwamnatin ta ji gaba da cewa ta ki ta amince da visar wadda shine aka bashi. Gwamnati ta dage cewa shi dan kasar ta dage akan cewa shi dan kasan waje ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil'adam baki daya ta wajen daukar matakin wargaza shirin makaman nukiliyan kasarsa a mashigin Koriya baki daya.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar, amma kafin mu yi sallama da ku muna taya Alhaji Shehu Muhammad Koko murnar sarautar wannan Koko da za a bashin Allah yarda ranar Asabar ɗin nan mai zuwa a fadar mai girma Sarkin Koko Allah ya taya riko. Muna kuma taya iyalan gidan Alhaji Yakubu Muhammad Maigwal da na Alhaji Bala Kiyalis Kibiya murnar auren ƴaƴansu Fatima da Salisu wanda za a daura a gobe Juma'a a Kaduna. Allah ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. Sai da hantsi za ku ji mu dauke da wani shirin. Salamu alaikum.